demokradia a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ko shugaban kasar Najeriya yana da iko ya saka hannu kan doka lamba ta 6. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba rahotanni daga Najeriya sun ce shugaban majalisar dattijan kasar Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed da jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Ahmed Ibeto da kuma kakakin jam'iyyar APC a jiya Talata sun bar jam'iyyar. Wasu daga cikin su tuni suka ba da sanarwa cewa sun shiga jam'iyyar PDP. Da yake muna batun yan majalisa ne wakilan majalisar wakilan Najeriya suka yi muhawara kan doka lamba ta 6. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a yan makonni baya. Doka za ta bai hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ikon daurin talala kan kadarori da ake zargin an same su ne ta hanyoyi da suka saba ka'ida har sai bayan ko an kammala bincike ko wata kila shari'a. Kan wannan ne majalisar wakilai ranar 11 ga watan Yuli da ya kare jiya Talata ta tafka muhawara kan dokar. Yan PDP musamman suka ce ba za ta sabu ba shugaban kasa ba shi da ikon saka hannu kan wannan doka. Lamari da ya fusa ta takwarorin su na jam'iyyar APC mai mulki suka fice daga zauren majalisar. Kan haka na tambayi lauya mai zaman kansa Hassan Liman shin shugaban kasa yana da hurumin yin doka ne?
Wannan ansan tambayarka za a same ta a ƙarƙashin kashi na 4 da na 5 na tsarin mulkin Najeriya. A kashi na 4 na tsarin mulkin Najeriya, ɓangaren majalisa ta dokoki ta tarayya ko ta jiha ita take da ikon yin dokoki a ƙasa. Kuma ɓangare na 5 shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna shi yake da iko ko gwamna yake da iko na yin zartar da duk dokoki da majalisar tarayya ko majalisar jiha da yi saboda haƙƙi ko iko na yin doka ikon na dukkan majalisa ne na tarayya ko kuma majalisa da dokoki na jiha. Amma shi shugaban ƙasa a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya baya da ikon yin doka. Wasu abin da ake ce doka, doka yadda aka ambace ta a cikin tsarin mulkin Najeriya. Wanda suke da ikon su ne, amma shugaban ƙasa kuma baya da ikon yin doka. Wanda za a ce misali legislation, wanda shi zai sami wanda fa'a kai.
To, Hajiya san a nan Amurka akwai abin da ake cewa executive order. Ma'ana shugaban kasa yana da yanci ya ba da umarni ko ya sanya hannu kan kuduri ya ce a yi aiwatar da abu kaza. Misali a nan shugaba Trump ya ba da umarnin cewa mutane bakin haure masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba, mata da yara a raba a kwace yaran daga hannun iyayensu. Wannan doka ce. Shin a tsarin mulkin Najeriya ko irin wannan ko babu?
Hadi sabo a tsarin mulkin Najeriya akwai irin wannan. Amma irin wannan dokan ko oda da shugaban kasa yake yi ko yake sa hannu a kai yana yi ne ƙarƙashin iko ko hurumi ko awa da yake da shi a kashi na 5 ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya.
To amma Hajiya san ita wannan doka da nace a nan ko da turanci yake cewa executive order, wannan doka ba ta fito ne daga majalisar dokokin Amurka ba. Shi shugaban kasa karkashin tsarin mulki yana da yanci ya karkashin iko da yake da shi na shugaban kasa aku yana iya gabatar da abu mai kama da doka ko kuma dai a takaicin ce doka ce ake ce ayi kaza kuma za a aiwatar. Shi shugaban Najeriya bai da wannan
haji sabo wato duk inda aka ce executive order ko a Najeriya ko Amurka in aka koma tarihi ko aka bincika da kyau za a ga cewa ya ba da wannan order ne bisa ga kan wata doka da take ƙasa. Misali magana bakin haure da take magana akai doka ne, akwai doka da ba tun farko na tsarin abin da ake kira tsarin immigration, doka ta shiga da fita a cikin Amurka don iya tabbatar da cewa an bi dokan yadda ya dace ko kuma yadda za a yi ta ba za a saɓawa haƙƙin ɗan adam ko kuma za a yi ta yadda ƙasa za ta samu zaman lafiya yadda ya dace. Shugaban ƙasa zai iya ba da oda wanda ake ce executive order a fahimtar sa yadda dokan yake.
ba da juma'an nan ba makonni biyu da suka wuce zan ce ko kofe da haka kadan zuwa mu ce mako uku shugaban Najeriya ya sanya hannu kan wata doka game da yaki da cin hanci da rashawa wadda a ciki bisa fahimta ta aka baiwa hukumomi da ke yaki da cin hanci da rashawa iko na kwace kadarori na mutane da ake tuhuma da cin hanci da rashawa shin yadda kai bayani shugaban kasar Najeriya yana da yanci yi wannan doka ko ya sanya hannu kan wannan doka duk da cewa ba daga majalisa ta fito ba
haka sabo amsa na har yanzu kamar da na faɗa yanzu kuma zan sake maimaita shine shugaban kasar Najeriya yana da iko ya sa hannu akan irin wannan dokar amma yayi wannan dokar ne don karfafa wa dokan da ita kanta majalisar tarayya ta riga ta yi wato dokar EFCC establishment and wato dokar da ta kafa hukumar da kuma doka da ta kafa ICPC ko kuma independent corrupt practices wadda take binciken wanda suka yi ma'aikatan gwamnati da suka yi a saboda fa'idar da yake mutane ko suka aikata abin da ya dace ba ƙarƙashin doka. To haka yin haka ya yi majalisar ga doka ta tsarin mulki da kuma dokar EFCC bayan sabon doka ne wata oda ne ko wata iko ne da ɗauko da bayar da shi ga haji Kamu.
Haka. To Hajiya Zalliman idan haka maganar take me yasa wakilan majalisun dokokin Najeriya suka tashi cacewa ba su amince da wannan doka ba?
Haji Kamu akan gaskiya ni na ji mamaki da irin wannan kace-kuce da su majalisar tarayya na Najeriya suke magana akai. Wannan irin dokan da shugaban kasa ya sa hannu akai ba farkon da aka fara yin su a Najeriya ba ne. A lokacin da shugaban kasa Olusegun Obasanjo yake mulkin Najeriya ya sanya hannu akan irin wannan dokar da ake kiranta doka mai namba ta 9 a shekara 2002 wanda za ta tabbatar da cewa yadda za a raba dukiyar Najeriya za ta fara aiki daga 1999. An kalubalanci wannan irin odar da shi shugaba Obasanjo ya bayar a kotun kolin Najeriya a shirar da aka yi a tsakanin jihar Abia da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Kotun kolin ta tabbatar da cewa shugaban kasar Najeriya yana da irin wannan iko. Kuma a shekarar da ta wuce shi mataimakin shugaban kasa na yanzu a lokacin da yake rukun shugaban kasa kujerar shugaban kasa ya sanya hannu a executive order number 5 number 1, number 2, and number 3 har guda huɗu aka ne a sanya hannu a kai. Amma majalisar tarayyar Najeriya har isa rabu da kuma jama masu saurara majalisar tarayyar Najeriya su wanda suke majalisar tarayyar Najeriya ba su yi magana ba su ce komai akan wannan alkamarin ba ba su je kotun ba su sun gana ganin akan gaskiya ni abin mamaki ne da suke tashi suke irin wannan magana.
A fahimtar ka me zai sa ƴan majalisa su yi wannan su ɗauki wannan mataki?
Executive order number 6 da ake magana a kai yayi ne don ya karfafa wa hukumar EFCC da ICPC ƙarfi a aikin da suke yi. Ba saɓan doka ba ne. Ba sai ya ɗauke iko ne na su majalisa da yin dokar da su suke da shi ba. In kuma ba su fahimci wasu abubuwa ba ne a kan gaskiya to. Kamar yadda aka kalubalanci shugaba Obasanjo a lokacin da yake mulki su ma sai su je kotu su kalubalanci abin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya yi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Domin amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu.
Mazaro da wannan fashin bakin Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiya yau da wannan mako sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin lauya Hassan Liman da Shubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan da aka sa in sallama da ku mu zama lafiya.